Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyar. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Yamma a can mai wannan sa'adu za ta gabatar mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa, don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a kamaru mai mutu Sadu mai manatun gare ki.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kamar a koda yaushe. Wannan mako dai maudu'i da zamu tattauna a kai shi ne kyauta tsakanin ma'aurata, wanda ake gani kamar lamarin ya ja baya a halin yanzu. Muna tare da manyan baki wanda zamu tattauna ga wannan maudu'in din, kuma za su kawo muku haske game da kyautatawa tsakanin ma'aurata. Sa'annan kuma mun gayyaci shahararriyar mawaƙiya Aminatu Uwale, wacce zamu tattauna da ita game da yadda ta shiga wannan sana'ar ta waƙa. Sannan kuma kamar a koda yaushe, ƙwalamar mu na mako ba gudu babu ja da waya. Ku biyo mu sau da ƙafa, ku ji yadda ainihi shirin yau da gobe za ta kasance tare da manyan baƙinmu da muka gayyata a wannan fagen. Farko dai zan fara tuntuɓan wato mai gida kenan, Dr. Yaya Amayo, ya amsa mana wannan tambaya: shin kyauta na tasiri tsakanin ma'aurata?
A gaskiya fi sabilillahi, idan aka koma baya akan kyauta da kanta, wato kyauta abu ne muhimmi wanda wato zai iya darantawa wanda ya samu. Ba mutum a duniya wanda zai yi kyauta, duk matsayinka, duk kuma arzikinka, duk mukaminka, kana buƙatar kai ma ai maka kyauta. Wato kenan kyauta abu ne da yake wato yake dada wato ƙauna, yake daura ƙaunar zumunci tsakanin mutane. To musamman kuma idan aka dawo kuma akan ma'aurata, wato babu abinda wato ma'aurata wato namiji ko na mace yake so kamar ya gade, abinda bai zata ba, abinda bai sani ba, wato wannan ita matan tashi ko kuma miji zai ba ma matan shi. Wannan abu ne a gaskiya fisa billahi yana dada, yana ƙara soyayya, yana ƙara ƙauna tsakanin ma'aurata.
Dakta, sai yau aka wayi gari cewa kyautar kamar ana janye ta a tsakanin ma'auratan ɗin saboda ɓangarorin biyu da muka taɓo, duk da cewa kaman kai a yanzu gashi ka yaba cewa abu ne wanda yake da kyau. To amma sai muka ga cewa abun da ya ja baya sosai a zamantakewar auren ɗin na rashin yin kyauta tsakanin ma'aurata, kowa mace kowa namijin ɗin. To me ya kawo hakan ɗin?
Kamar ka ce, a gaskiya wannan kyautukan da ake gudana tsakanin ma'aurata a yanzu haka ba a samu shi kamar da. To ina ji in ma akwai kyautan ma yawanci zai ki ga wato don akwai abin da ake nufi ko abin da ake so a baya. Mutum bai iya ke kuta banza haka, waransu suna jira wato waransu lokuta kaman ko sallah, kaman ko su ko ranar aihuwar matar ko namiji, sannan ai kyauta. to kuma wannan a gaskiya kyauta tsakanin ma'aurata ba wai shi an jira lokaci kaza ba ko kuma an yi shi zuwa kaza ba, musamman ana so ma wannan kyauta ya kasance ma abu ne da ba jira ba, wato namijin da bai san ma za a yi mishi kyauta ba, dan abuka, dan saya, dan guntun ko dan kamfe, dan abin da dai zaki iya, kowa gurgudu abin da zai iya. Namiji in ya dawo hakan nan kawai bude tega kaman riga, kaman takalmi, kaman kudi, duk abubuwa ne wato da wato wannan matan ba da zata ba sam sai da tar wato sai daga an bata wannan kyautan. A gaskiya wannan yana dada ba ta kuma wato ita da kanta soyayyan zai karu a soyayyan wannan maso wannan miji zai iya karuwa a zuciyarta, kuma tana iya kuma iyaka wanda ita mata ga ta kyauta mishi. To a gaskiya yau mu wayi gari mun tarar da wato wannan abin na koma baya, kuma abunin da za a iya wato dada wato nuna muhimmin wannan wato kyauta tsakanin ma'aurata.
To me yasa ire-iren wa'annan kyaututtukan suka ja baya a zamantakewar aure? Rashin dadadawa juna ne ko dai akwai wata matsala da yake hana ma'aurata yiwa junansu kyauta?
A gaskiya za a iya ce ba za a iya danganta shi da wato tsanin wato rayuwa ba, saboda yanda muka fahimci wato wannan kyaututtuka ba abu ne da ba za a ba mutum abu ne mai yawa ba, iyakar duku abinda Allah ya maka haka shi za ka ba ma abokiyar zamanka ko kuma abokin zamanka. To saboda haka ba za a danganta shi da cewa ko kila tsanin rayuwa ne ka wannan ko kuma rashin kauna, za a iya danganta shi da wato rashin fahimta wannan abin da zai iya kawo kaman tasiri a cikin wato ma'aurata. Saboda haka kira muke wato ga ma'aurata su waiwayo ku so koma baya, su san cewa wato in dai ana zaune duk abin da ake so wato don a samu aji daɗi ne na wannan zaman da ake na aure. To saboda haka ya kamata a ce an nemi kuma waraso abubuwan da zai iya kuma wato kawo wannan fahimta, wannan soyayya, wannan ƙauna tsakanin ma'aurata.
To a matsayinka yanzu na magidanci, wani kira ne za ka yi wa ma'aurata a hali yanzu? Saboda muna gani ma kaman tsofin ma'aurata ne suke yawaita yin kyauta wa junansu, wanda a halin yanzu muka ga cewa abun ya janye kwata-kwata ga matasa. Shin haka ne lamarin ko dai a'a matasa kaman ku ne kuka fi yin kyautan din na nuna matanku ko mazajenku cewa kuna tabbaka soyayya tsakaninku?
A gaskiya fi sabilillahi kyaututtuka yanzu ya koma ga wato manyan mutane, ga tsofi wato wanda suka tsofi a cikin wato wannan aure, saboda sun fahimci wato tsahon rayuwar da suka yi. An gane cewa wato babu wacce za ta iya zama da ni, wacce za ta faranta mini ko kuma wacce ta faranta mini har zuwa wannan shekarun da muke da shi, haka kuma ita ma take dauka. Saboda haka duk abin da ɗaya ta samu za ki ga idan an manyanta mun ga iyayenmu da kakannin da suke, ko da abinci ne wallahi wato bayan sun tsofe amma ba su waso, baya so ya ci abinci wato inda ba matar shi dafa ba.
To Hajiya Saudat, muna gare ki. Tasirin da kyauta ike yi tsakanin ma'aurata, wasu suka ce yana rubanye soyayya sosai, kuma ina jan hankalin mace ko mai gida. To amma kuma sai yau aka samu janyewar wannan kyautatawan tsakanin ma'aurata, me zaki ya faɗa game da hakan?
Kyauta a gurin ma'aurata, gaskiya kyauta a gurin ma'aurata babban abu ne, domin har namiji ya matan shi kyauta komai kankantan wannan abin, tana ganin shi da girma, tana ganin wato yana son ta fiye da kowa a cikin duniyan nan. To wannan zuciyar mace na da wannan zuciyar, har da imijin ta yi mata kyauta wato tana ganin kaman babu kaman shi.
Yanzu kaman wani irin abu ne mace take bukata cewa mijinta ya bata a matsayin kyauta? Kuma wani abu ne ko dai akwai abu special da ake badawa, ko dai a'a akwai abun da dai ya ga ya sawaka ga hannunsa wanda ya san cewa matarsa za ta iya ta so da zai iya ya dauka yi mata wannan kyautan da shi, ko kuma haka zalika ita kanta wannan matar irin kyautan da za ta yi wa mai gidanta?
Kyauta a gurin ma'aurata kyauta ne, komin kankantan wannan abin. Idan kana da shi ka san abinda matanka take so, kasan irin abinda zaka iya matanka ta yi farin ciki. In baka da shi daidai hannunka, kai ko jambakin nan wani ka gani a hanya ka saya, kace kai naga kallon jambakin nan yayi mini kyau na saya. Na kawo mun shine na kawo miki, in kika shafa na gani ina jin dadi, wallahi za ta yi munna. Ba she lalle ka sayo mace babban abu ne zai nuna cewa ka ka mata kyauta ba. Mu mata fa wasu ƴan ƙananan abubuwan da zaka iya wa mace, kana gani kaman babu kaman ka a duniyan nan, haka kalzalika mazan ma, mu mata kina tare da mijinki, kin san irin dan kyautan da zaki iya masa, da shi ma zai ji har cikin zuciyarsa. Domin mu mata mukan duba, mu ne muke musu shirye-shirye abubuwan shirye-shiryen abubuwansu, mu muke shirya musu abin da za su ci, wani ta gurin cin abincinsa akwai dan kyautan da zaki masa, abin da ya baki ya ga cewa baki kin yi wanda ya fi wannan. Akwai wasu kamar na shashin wankan shi, akwai wani abin da namiji ke da wuyan saya, ke mace zaki iya yi masa. To shi ma namijin har in yana tunanin cewa ana tare zai iya, ba shi lalle wani kowane lokaci akwai namijin da yake sayo matan shi sutura, akwai wanda kuma bai saya. To wanda bai saya nan wani lokacin ya dan saya ya kai nan tana cikin farin ciki, wanda yake saya wani lokaci akwai dan guntun abin da sai sai mata ta ji farin ciki. To haka yake, kyauta na da babban yana da mahimmanci sosai, don ko a cikin yaranka ko a cikin kawaye kai kyauta, kinga kyauta babban abu ne da yake da mahimmanci sosai, ba abin da zai neglecting shi bane.
Kin san a yau kamar yadda a koda yaushe ake kokawa cewa rayuwa ta canza, akwai wato tsamin rayuwa da sauransu wanda yake kai ga watakila a halin yanzu ya sa wannan abun ya janye daga wato zamantakewar aure. Shin kina ganin haka gaskiya ne ko dai a'a wa'annan mutane wato babu ƙarfin soyayya a tsakaninsu wanda suke tuna da junansu ta wannan hanyar na kyautatawa juna?
A gaskiya jiya sauda a yau maganan da kike ji kyauta na komawa baya, mu musamman mu Hausawa muna ganin cewa idan ka riga ka auri mace ka zo ka ajiye ta nan, ka riga ka yi komai da komai ko oho. To wasu ba su daukan mahimmancin kyautan din, kuma ba haka bane. In ka auri mace ta riga ta zama kawarka, ta zama komai naka, da a kullum yomin zaka rinka kyautan, gaskiya wani kyautan din a wani lokacin wa'ansu idan sun sa a kansu yakan dame su, wa'ansu in ba su sa a kansu nan ba ko oho. To shine zaki ga aje a zo wata mace in tana nan da mijinta ko oho, kuma kin san mace namiji yanda ya dauki mace kawa, to ita kuma za ta dauke shi komai, da za ta dauke shi sarki. To amma kuma in baya nuna mata, ga ya mini ya za ta yi ta bashi wannan, baya ba ta karfi. Kin ga namijin yana ba mace karfin wani abin, to annan ita ma take karfafa wannan abin din, kin gani ba? Shine wannan matsalan, ba wai wani da kyautan da ba kyautan wata tana zaune kara zubi haka, kuma da yawanci ta shashin mazajen mun din.
Ke yanzu kina gani a wani lokaci ne yafi dacewa ma'aurata su yi wa juna kyauta? A wani lokaci yafi dacewa ma'aurata su yi wa juna kyauta?
Ni kam a gani na Hajiya Sauda, kyauta kam kin ga ta shashi na kam, musamman ina fushi ya zo yi mini kyauta, gaskiya ina farin ciki a nan. To sai ki ga komai ya wuce a wannan lokacin din. To ni don kowa da irin nashi yanayi da yake son namiji ya yi masa, ya yi mishi kyauta, amma ni ka a lokacin da kika ga nake fushi sai min kyauta, ina ganin mahimmancin kyautan fiye da lokacin da muna cikin farin ciki. Gaskiya
masu sauraron mu, za mu je hutun dan takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya.
Yeah.
dai da kuka ji ake rerawa Aminatu Uwale kenan shahararriyar mawaƙiya a ƙasar Kamaru wacce take taka rawar gadi amma ku biyo mu dai za ku ji yadda ainihi tattaunawar za ta kasance tare da Aminatu Uwale
Hajiya Maimuna barka da yiwuwar haka sunana Aminatu Uwale mawaƙiya ce a ƙasar Kamaru wacce take zaune a birnin Adamawa Gaundere.
To, Hajji Aminatu Uwale, yaushe ne kika fara wannan sana'ar? Kuma me ya jawo ki cikin wannan sana'ar? Ko na ce me ya baki sha'awar shiga sana'ar wato waka?
Na fara waka ne a shekara ta 2000 inda na yi wakan fim. Akwai wani director Muhammadu Laminu Tilindo a fim din shi na fara waka fim din Fulatanci. A nan na fara shiga studio na yi waka amma koyon waka kan nan na fara koyon waka tun irin 1998 inda na fara koyon waka da Musa Babangida Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama a group din Wakili a nan na fara koyon waka na yi musu amshi to a tun 1998 kenan har a 2000 na zo na shiga studio inda na fara recording wakan film din Muhammadu Lamini Tilindo kenan abin da ya jawo ni na shiga waka kuwa shine ni abuciyan Silman India ne da wakokin India da kuma waƙoƙin Sudano Sahelian wato waƙa irin kaman waƙoƙin Mali, Sudan, Senegal ina yawan jin waƙoƙin irin kaman Umu Sangare da kuma Yusuf Dur da kuma Elwarti a lokacin ina jin waƙoƙin Umu Sangare idan ina jin waƙoƙin ina ji cewa ina so in yi waƙa kuma ina jin zan iya yi to amma akwai dai dan tsoro-tsoro a zuciyana na cewa zan iya kuwa har kuma dai in zama wata rana wani abu a ciki to daga nan ne da yake kamar yadda na ce miki na yi ma'abocin waƙoƙin India ne idan na je akwai wani director a nan babban director ne sosai Audu Jika wanda aka fi sani shi da sunan Malam Bukar to Audu Jika da shi da Musa Babangida suna yawan ce mini gaskiya kina da muryan waka da zaki waka ko da zaki samu karbuwa to da haka ne kadan kadan har dai suka ja ni har na fara amshi a cikin group din Wakili har kuma dai Allah Ubangiji ya sa da yake zan samu karbuwa da daukaka alhamdulillah sai kuma gani nan a recording din wakan fim din Muhammadu Lamini Tilindo daga nan dai kawai sai naga abun ya samu karbuwa
to shin Hajji Amina baki samu matsala a wannan lokacin da kika fara waka ba musamman game da iyaye kin san wasu lokutan akwai wasu ayyuka da sai kiji ana cewa bai dace ga ƴa mace ba ko kuma a'a ba abu ne wanda yake da kyau ga ƴa mace ba da sauransu shin baki taba samun matsala wato irin haka game da amincewar iyayenki ko rashin amincewar su da kuma idanuwan wasu al'umma da suke mu ce kamar makwabtai da dangi da sauransu
gaskiya lallai na yi ta samun matsaloli da yawa amma ta shashin iyayena ba su ce da ni komai ba kawai dai na san cewa kin san ba za su so ba amma ba su ce da ni komai ba ba su ce da ni kada ki yi ba su ce da ni me yasa kika shiga ba su ba abin da suka ce da ni to amma gaskiya matsala kaman samu da waɗanda daidai nake zamantakewa da su gaskiya na samu matsala sosai
to Hajji Amina yanzu a tafiyar da ake kaman album nawa dai kike tattare da su a game da wannan waƙoƙin da kike yi
ina da album uku ina da shi wannan album wanda ake kira Yide ma'ana da Fulatanci soyayya kenan akwai duniya akwai kuma al'ada
Taji Amina, mun san kowace sana'a tana tattare da haura gangara ko na ce kalubale. Shin wata kalubale ne kika wato fuskanta cikin wannan sana'ar taki?
Aja Maimuna, na farko dai ina godiya da wannan tambaya da kika yi mini don zai bani ikon gargaɗi ga yaran mata waɗanda suke tashowa suna so su shiga sana'ar waƙa. Domin kalubalen da na samu kalubale ne wanda yake dole ne in faɗe shi domin su san yadda za su tafiyar da abu. Wani lokaci kisa yawanci duka ma ba wani lokaci ba, yawanci a waya ake harka, yanzu duka ya koma kan waya kenan. Wani lokaci za ki samu ina zaune kawai sai in ga an kira ni, mutum zai kira ni ina son waka, ina so ki zo, akwai taron da za a yi. Zan iya tashi in je kenan, in je in isa, muna magana na har in iso in dauki yara da yarana da sauransu, wani muna tafiya wajen mu 8 mu 10, zan je in isa kenan sai in samu maganan duk ba haka yake ba. Idan na je na samu maganan ba haka yake ba, zaki samu kan cewa maganan duk dama ko ƙarya ne ko kuma son zuciya ne sa kawai kira mu, ko kuma abin da yake tunawa daban, zaki ga kenan mun shiga asara. Gashi na yi tafiya da yara, gashi mun zo mun ɓata lokaci, bai wuci dama transport ya bayar kawai akan cewa shi mun zo za a maida mana da envelope ɗinmu. To kin ga irin kalubale haka na same shi da yawa, amma ba wannan ba, babu wani abu da zan ce dai ya same ni haka na a cikin harkata ta waka.
To masu sauraron mu, yanzu zamu garzaya izuwa ga Hajiya Habiba, mu ji me za ta sanya mana cikin tukunya wannan mako. Hajiya Habiba, gare ki muke.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To barkanmu dai da warhaka, kamar da muka saba girke-girkenmu na kullu yaumi, yau dai abinda za mu saka tukunya shi ne baƙan miya da a haɗa shi da jamfulanci, tafashashen jamfulanci. To na yin baƙan miya ana buƙata kifin tawarkaɗa da kuma jamfulancin i da za a tafasa shi. To kamar na kayan haɗin baƙan miya, ana buƙatar kifin tawargada kamar na jaka biyu ko jaka biyu da rabi. To ana buƙatar filanci, ana buƙatar tumatu, jan tumatu, ana buƙatar albasa na miya ne, ana buƙatar albasa, ana buƙatar barkono, ana buƙatar barkono, ana buƙatar baƙin masoro da kuma baƙin masoro da kuma farin masoro, ana buƙatar tafannuwa. Ana buƙatar tafannuwa, akwai waɗansu abin ingredient inda ake buƙata a nan, ana kiran shi a faransance le feuille de tendre, tendulori, wannan da faransance ne ake kiran shi a nan tendulori, da kuma shi abin da yake sa miyan in baki bongo, ana kiran shi bongo, ana buƙatar bongo da kuma jujube, duka na kayan miya ne. Sannan ana buƙatar mai, wayan suna yin shi da manja, wayan suna yin shi da man gyaɗa. To ni dai za mu yi, zan yi shi da man gyaɗa zan yi. To yanzu ana buƙatar gishiri, ana buƙatar ɗan sinadarin ɗanɗano, sannan kuma ana buƙatar su ganyen miya na haɗi, irin ganyayyaki masu ƙamshi na miya na haɗi ne. To kamar a wajen yanzu zuwa wajen haɗi, za a ɗauki kifin tawarkaɗa a gyara shi, domin kifi yana da yauƙi, yana da yauki da gaske. Za a gyara kifi in ana cire abin sokin da suke kunnuwan kifi, ana ciccire su. Yanzu sai a tsara kifi, a cire kayan da cinciki na kifi da su soson kifi duka a cire, a gyara kifin da kyau. Yanzu sai a yanyanka shi yanda za a daidai yanda gunduwa-gunduwan da za a sa a cikin tukunya. In an fara wankewa da ruwan gishiri, yanzu sai a ɗauki lemun tsami. A ɗauki lemun tsami ko kwaya ɗaya a matse ruwan lemun tsami a ciki, a hautsuna, yana cire yauƙin da yake jikin kifi. Yanzu an matse ruwan lemun tsami, an hautsuna, sai a zuba ruwa. Yanzu sai a wanke shi, a wanke kifin da kyau da ruwa, sai kuga kifi yayi haske kuma ya daɗa kyau. Yanzu sai a ɗan sa gishiri a ajiye a gefe. Yanzu kayan haɗin su kayan miya, yanzu sai a ɗauki tumatur da albasa da su tendoye da barkono da su abin nan masoro da bakin masoro da farin masoro da tafannuwa, yanzu da su gayan ganyen kamshi na miya din da ake hada. Yanzu shi a yanyanka shi, a fara wankewa da kyau, a yanyanka shi a cikin abin niƙawa. Yanzu shi bongon nan, bongo chobi, yana da ɗan guntu ne hakan nan, akwai mai zaƙi shi, akwai mai zafi kaman barkono. To shi mai zafi in kaman barkono, shi za a ɗauka a ɗan babbaka shi a wuta, a ƙona shi a wuta. Yanzu aka ƙona shi a wuta, shi a zo a cire, akwai ɓawon shi, a cire ɓawo. Yanzu shi a jefa a cikin kayan kondiment inda za a niƙa a cikin abin niƙa tumatur. Yanzu akwai itace na jujube, itace shi ma yanzu shi a ɗauka a ɗan babbaka shi a wuta, a ɗan ƙona shi, ba dai ya ƙonu kaman gawayi ba. Yanzu shi a ɗauki greta, ayi gratin shi jujube, ayi gratin shi a cikin kayan haɗin tumatur da aka haɗa, za a niƙa a cikin abin niƙan tumatur. Yanzu shi in aka yi gratin shi, aka tsanga, an saka shi wancan bongoi in a niƙa. yanzu shi a sa abin a niƙa shi, ya niƙu da kyau da su tumatur, su sauran kayan haɗin da na baya da lissafi a nan. In aka niƙa shi da kyau, ya niƙu da kyau. Yanzu shi a ɗauki tukunya mai kyau mai hasken da aka riga aka wanke shi, aka ɗauraye shi, sai a fara zuba kifi a cikin tukunya. Yanzu shi a zo a ɗauki duk kayan kondiment inda aka haɗa, yanzu shi a zo a zuba a kan kifi, a barbaɗa ɗan gishiri da ɗan magi, a ɗauki mai ko rabin leta. Yanzu shi a zuba mai, ana haɗa duk komai a ƙasa, sannan a ɗora shi a wuta. Yanzu aka haɗa duk komai a ƙasa, akwai ganyen tendoye, ganye da yana nan ƙwaya ɗaya yake kaman dogon ganye ne hakan, za ku gan shi kaman ciyawa, sai a jefa shi shi ma a ciki, a saka ɗan ruwa ɗan daidai, a sa ɗan ruwa, a juya. Yanzu shi a ɗora wuta, shi da kanshi zai nuna. Ku ga ya nuna, yana nuna ma, kuna jin ƙamshi na tasowa, kuna ganin miya na nan baƙi, amma sai ya yi daɗi ɗanɗano a baki. To a bar shi kamar minti 10-15 haka a wuta, ya nuna da kyau, ya ƙafe shi mai, ya hawo sama. Yanzu sai a kashe wuta. Yanzu ta shashin planci mai ja, na ɗauki planci kamar 7 ko 8 haka, a ɓare shi, a fara wanke shi da ɓawon shi, a ɓare planci, a kankare shi, a yanka shi gunduwa bibbiyu, a wanke, a sa tukunya, a sa ɗan gishiri, a ɗora wuta. In ya tafasa shi ma yayi nuna da kyau. In ya nuna dai, in ka sa ɗan fushet a ciki, za ka ga ya shiga, ka san cewa a nan plancin ki ya nuna. Yanzu shi a sauke, a ɗauko falankate, a zuba miya, a saka planci a gefe da ɗan ruwan sha mai sanyi a gefe. To barkanmu dai jama'a da ɗanɗano yau nan da muka yi girke-girkenmu na kowane sati, baƙin miya ne da tafasasshen jan planci. A huta lafiya.
Kamar yadda ake cewa, laifin daɗi karewa. A nan za mu naɗi tabarman wannan shiri. Sai wani mako, idan Allah ne kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Masu haro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau, a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin. Hawwa Sharifu, sallama da ku daga nan Washington DC, sai an jima ku.